بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin Alamus Sunnah Al-Manshura li'tiqad Ta'ifatin Najiyyah Al-Mansura na Al-Sheikh Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami alayhi rahmatullah. Yau za mu tashi darasi na 16 tare da mun kombi ba mu gabatar da wannan karatu ba. Ina kyautata zaton za mu tashi kan tambaya ta 40, madalilu ala anna al-iman yashmalu ad-din kullahu inda al-itlaq. Menene dalili akan cewa idan an ce imani kai tsaye ya hada addini gaba daya? Akwai lokacin da idan aka ce imani to ana nufin musuluncin gaba daya, kuma duk yadda aka ce ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani. Ai za ku ga in an ce ya ayyuhal ladina amanu musulmai ake nufi. To akwai lokacin da idan aka ce imani ana nufin gaba ɗaya musulunci, gaba ɗaya addini. To meye dalili da yake nuna cewa kalmar imani tana wakiltar addini gaba ɗayansa, tare da cewa kuma wani lokaci zamu ji ana cewa rukunnan imani guda 6 ne? Don haka wani lokaci idan an ce imani zaka ga abubuwan nan guda 6 ake nufi, amma wani sa'ili idan aka ce imani to musuluncin gaba daya ake nufi. Wannan yana gwada maka irin yadda musulunci yake da yalwa. Amsar wannan tambayar ita ce, malam yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fi hadith wafd abd al-qais, annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace a cikin hadisin wasu baki da suka shahara da bakin abd al-qais. Abd al-qais sunan baban su ne, sunan kakan su Rabi'a, don haka kabila ce ta Rabi'a, wata tawaga ce daga wani yanki. Suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta 9 bayan hijira, kusan bai fi shekara 1 da kadan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba. Basu samu dama, sun zo sun kawo chaffa da mubaya'a ta yin musulunci ba sai a wannan lokaci. Don haka suka yi tawaga haula kabila, suka tafi a cikin wata mai alfarma, domin sun kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu bashi hakuri. Suka ce ba su da halin su tafi daga yankin su zuwa garin Madina saboda tsoro a hanya kafiran Quraishawa za iya yi musu tare-tare su cutar da su a karkashe na kashewa. Don haka sai ya zama idan za su yi doguwar tafiya, dogon zango, su ratsa ta yankin Quraishawa, to sai sun yi amfani da wata mai alfarma. Shi kuma wata mai alfarma watan Dhulqa'dah ko watan Dhulhijja ko wannan watan da muke ciki na Al-Muharram ko kuma watan Rajab, watannin nan guda 4 Allah madaukakin sarki yayi hukunci akan su, watanni ne masu alfarma waɗanda aka haramta yaki da fada a cikin su. To tun a lokacin jahiliya sun san wannan doka kuma suna riko da ita. Idan watannin nan sun shiga to fada yana lafawa, yaki da daukar fansa yana dakatawa, ba a rikici ko a cikin gari, ba a rikici ko akan hanya, wanda yake gwada maka cewa hatta rayuwa ta jahiliya ta wancan lokacin ta fi wata rayuwar da ake yi yanzu. Hatta jahilai na wancan lokacin waɗanda ba su san addini ba sun fi alƙawari da sanin ya kamata sama da waɗansu masu da'awar musulunci da imani a yanzu, saboda a wancan lokacin din ba su karɓi imani ba, amma sun san ba a faɗa a watan Zulkada, sun san ba a faɗa a watan Zulhijja, sun san ba a faɗa a watan Al-Muharram, sun san ba a tada ƙayar baya a watan Rajab. Don haka idan wannan watan ya kama, ɗaya daga cikin watannin nan idan ya kama, to kowa zai yi tafiyarsa lafiya sumul, babu abin da zai faru da shi a kan hanya in ba tsoron kura ba, ba abin da zai faru da shi a hanya, saboda kowa babba da yaro duk gabar da ke zuciyar mutum sun riga da sun yarda cewa ba a rikici a wannan watan. Wanda yake da doguwar safara, yake da wata doguwar tafiya, mai dogon zango, to zai iya bari sai ya yi hasashen irin wannan lokaci sai ya tafiya, saboda abin da zai faru ko dare ko rana. To amma kaga irin rigingimin wannan lokacin, la cikin kafirai wala cikin musulmai, za ka ga rigima bata ci bata cinyewa, bata karewa, ba a bambanta wani wata ko wata rana, a koyaushe masu tada kayar baya ko rigima yin kayansu suke yi, suna kabbara, suna sallar juma'a, suna abubuwa da sunan su musulmai ne, amma tare da haka ba sa tsagaita wuta wai a dalilin cewa wani lokaci ya zo shi wanda Allah madaukakin sarki ya bambanta shi da sauran lokuta da alfarma. Kuma wannan fa nassin alqur'ani ne mai girma, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda, sai yace minha arba'atun hurum, a cikin wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace watanni 12 ake da su tun sa'ilin da Allah ya halicci sammai da ƙasa, haka ya tsara wata 12 a shekara. Sai yace minha, daga 12 nan akwai arba'atun, watanni 4 waɗanda suke hurum, haramtattun watanni ne. Da nassin alqur'ani mai girma, yanzu musulmi ya kyautu yana karanta alqur'ani, yana fiskantar alqibla, yana sallah, a ce a cikin wannan watan na Al-Muharram duk rasar kunyarsa da rashin mutuncinsa bai daina tare hanya ba, bai daina waftan mutane na rugawa jeji yana tayar da hankalin al'umma ba. Me zai cewa Allah ranar alkiyama in aka ce iya wannan keta alfarmar ce tsakaninsa da Allah na laifi, banda zub da jini, banda tsorata al'ummar musulmi, banda tayar da hankalin mutane ba tare da haƙƙi ba, ba a cima ba, ba a shama ba, in an cima an shama din ma wanda ka saukar da masifar a kansa bai san me kake ciki ba, bai san me aka maka ba. Allah ya kyauta, Allah ya kawo mana aminci da zaman lafiya. Waɗannan tawaga waft su ne tawaga baƙi, waɗannan wafdu ma'ana baƙi ko tawaga na Abdul Qais da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun koka masa, sun ba da haƙurin jinkirin zuwansu, suka ce suna lalube ne su dace da lokacin da suka san za su yi tafiya cikin aminci. Yanzu Allah ya ba su iko, sun zo garin Madina su tabbatar da imaninsu cewa sun yi musulunci, sannan kuma ya gaya musu abinda zai zame musu hujja a gaban Allah ranar alkiyama domin Allah ya ba su aljanna, kuma ya gaya musu abinda in sun koma za su gaya wa waɗanda ba su samu zuwa ba. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wasiyoyi, daga cikin wasiyar da ya yi musu yace amurukum bil imani billahi wahdahu, ina umartan ku da imani da Allah shi kadai. Kala, shi da kansa sai ya ce da su, a tadaruna mal imanu billahi wahdahu, ko kun san menene imani da Allah shi kadai? Kalu, sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi sani. E mana, ai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai kun san kaza, to akwai ilimi a cikin zancen. Wani lokaci suka ce ba mu sani ba, Allah da manzansa su suka fi sani. Allah shi ne mafi sani, amma tun da kai ka tambaye mu kai ko manzansa ne, kuma tsakaninka da shi akwai wani ilimi na musamman, to kai ma ka sani. don haka Allah da manzansa su suka fi sani, sai su sallama wani lokacin ba dan ba su sani ba, a'a sai don ladabi da tarbiya. Wani lokacin kuma sukan yi kokarin su ba da amsa, amma sai ya zama ba su dace ba. Yace kun san jarumi a cikin ku? Suka ce ya ma'aikin Allah mun san jarumi man. Yace to ku faɗa. Suka ce jarumi shine wanda a kokowa ba a kayar da shi. Yace to ba ka ji ba. Yace jarumi shine wanda iransa ya ɓaci baya ɗaukan mataki a cikin ɓacin rai, shine jarumi. Kaga ba su sani ba. Yace kun san fallashashshe a cikin ku? Suka ce mun sani mana ya ma'aikin Allah. Yace to ku faɗa. Suka ce fallashashshe shine wanda ba shi da kuɗi, ba shi da asi, ba dirhami, ba dinari, ba shi da kwabo matsiyacin gari. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce to ba gashi ba. Ku ce ba ku sani ba mana. Fallashashshe shine wanda zai zo ranar alkiyama, gashi ya zo da ayyuka jingim da tarin lada, amma ya zo da hakoki a kansa. Wancan yana bin sa bashin jini, wancan yana bin sa bashin kuɗi, wancan yana bin sa bashin mutunci da alfarma da ya keta, wancan yana bin sa bashin kaza, wancan bashin kaza. A dinga ɗauka ana biyan hakoki da wannan ladan nasa, duk girman wannan ladan da tulin aikinsa an gama biyan basuka da su, kuma ga hakoki ba su ƙare ba. Ƙarshe a dinga ɗebo zunuban waɗanda suke binsa bashi ana labta masa, ƙarshe dai sai ya zama ɗan wuta, ba matsiyaci kamar wannan. To kaga Annabi alaihi salatu wassalam yakan musu tambaya wani lokaci su yi ƙoƙarin ba da amsa, amma kuma sai ya zama ba su dace ba, saboda tambaya ce, ilimi ne a cikin ta ƙunshe. Yace waye a cikin ku dukiyar wani tafi masa tasa, dukiyar wanda zai gada tafi masa tasa? Suka ce ya ma'aikin Allah, wa kuwa? Ai kowa anan ya fi son dukiyarsa akan ta wanda zai gada. Sai yace to ba haka fa al'amarin yake a wajen ku ba. Dukiyarka ita ce wacce ka aika lahira, wata wanda zaka gada kuma ita ce wacce ka ajiye kake ta tsumulmula. Ba ka gana ma ba su samu amsar ba, tunda ina gidajenmu muke gyaggyarawa da ababen hawanmu da gonakinmu, muna ƙara saya muna jibgawa, muna ƙara sayan gidaje da filaye muna tarawa, muna ƙara gyara kayayyakin amfaninmu, muna sayan abubuwa masu tsadiya don jin daɗinmu. To duk abin da kai masa gata don jin daɗinka na rayuwa na magaji ne, ba naka ba ne. Abin da kai tattalinsa ka aika lahira kai ajiya don bayan mutuwarka shine naka, don shi zaka je ka tadda a lokacin da zaka kwanciyar dindindin, ka bar dai duniya kam. To wannan din shine zagatarka, shine arzikinka, shine cinka, shine shanka, shine walwalanka, shine jin daɗinka a bayan mutuwarka. Amma wannan ka na shekara 60 ko 70 ko 80 a kai tsawon kwana, zaka tafi ka bar shi wa magada su ka cancana su rarraba. Abin tausayi ma lokacin abin yana kan ban kaye kana raye, a bayan baka raye kuma al'amarin sai ya zama an ka cancana shi an rarraba shi, shikenan ya watsa ya lalace. To sai ya zama ka tsaya kai hidima akan abin da ba shine naka ba, ga can naka kuma kai rowarsa. Sai mutum ya kwanta a cikin kabari ya ga bai ajiye komai ba, daga nan zai gane shi matalauci ne. To irin wannan yakan zo Annabi alaihi salatu wasallam musu tambaya, amma wani lokaci sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon su suka sani, a bamu ilimi, a bamu karatu. To sahabbai idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya, sukan ce Allah da manzon sa suka fi sani. Wannan yana nufin, ba yana nufin a yanzu idan an tambayi mutum ya ce Allah da manzon sa suka fi sani ba, ba haka yake nufi ba. Saboda a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa. Ai abin da zai faru jiya, ko ya faru shekaran jiya, ko ya faru ɗazu, in an tambaye ka an ce ka sani, ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, za mu ce wannan kuskure ne. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ya faru maka jiya ko shekaran jiya ba. Ai ya koma ga ubangijinsa, yana tarayya da ubangijinsa a rayuwarsa ta bayan duniya, amma rayuwar duniya abin da yake faruwa cikin ta yanzu ba abin da yake, ba wanda yake sanin abin da ke ciki sai Allah shi kadai. Shi ya halicce ta, shi kuma rayayye ne wanda ba a taba rasa shi ba, kuma mutuwa ba za ta riske shi ba. Don haka yana sanin duk abin da yake faruwa. Yanzu idan an tambayi mutum abin da bai sani ba, sai ya ce Allahu a'lam, Allah shi ne mafi sani. Amma a wancan lokacin suna cewa Allahu wa rasuluhu a'lam, saboda yana raye kuma ya san abin da yake tambayar ta su, shine bambanci. Suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah da manzansa su suka fi sani. Kala sai yace, yana tambaye su mene? Yana tambaye su imani, kun san meye imani da Allah? Suka ce Allah da manzansa su suka san meye imani da Allah. Kala sai yace shahadatu alla ilaha illa Allah, shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa Muhammadu manzon Allah ne. Wa iqamus salati, da tsayar da sallah. Wa ita'uz zakati, da bada zakka. Wa an tu'addu min al-maghnamil khums, kuma idan kun yi yaki kun ci ganima, akwai ɗaya bisa biyar na haƙƙin ganima, haƙƙin Allah da za a cire, wannan ma addini ne. To wannan sai yake gwada maka cewa ashe imani ana iya faɗansa ana nufin musuluncin gaba ɗaya, tunda ai a karatun da ka sani kalmar shahada da sallah da zakka ka haɗa hadda azumi da aikin hajji, ai rukunan musulunci ne, ba rukunan imani ba ne. Amma yanzu sai aka kawo su a cikin imani da kalmar shahada da sallah da zakka, yanzu an kawo su a cikin imani, wanda kuma mun sani a wani hadisin an kawo su ne a rukunan musulunci, sannan aka kawo imani da Allah da manzanninsa da mala’ikunsa da littattafansa da ranar lahira da ƙaddara, su kuma aka kawo su a imani. Da kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da hajji aka kawo su a musulunci, ana ce da su cika-cikan musulunci, wancan ana ce da su rukunan imani. Amma yanzu kuma da aka ce kun san meye imani, suka ce ba mu sani ba, sai aka ce kalmar shahada da sallah da zakka da kuma bayar da haƙƙin khumusi na ganima idan kun yi yaƙi. To ashe kenan akan ce waɗannan kuma su ne addinin gaba ɗayansa. To ashe imani yakan wakilci musulunci kamar yadda musulunci yakan wakilci imani. In ka ga mutum ka ce masa kai musulmi ne, yace ni musulmi ne, to a cikin ni musulmi ne akwai imani, yana nufin ni mumini ne. Da haka musulunci yana haɗawa hadda imani in ya zo shi kadai, imani yana haɗawa hadda musulunci in ya zo shi kadai. Haka suke, in sun zo su bi a wuri ɗaya, sai a ce to ga abin da ake nufi da musulunci, ga abin da ake nufi da imani. Tambaya ta 41, maddalilu ala ta'rifil imani bil arkani sittati inda tafsil. To idan haka ne, menene dalili akan cewa imani rukunai ne guda shida idan an tashi zance daki-daki? Aljawab, amsa, qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lamma qala lahu jibrilu alaihi salamu أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. دليل ديسا ونلوكتي مكنتي إيماني ركنين قداشدا شماجي مكيد جمعيكي صلى الله عليه وسلم لوكتن دجبريل يتنبيشي وناديس كونسانش شهرارا ناديسي wanda sayyidina Umaru yake ba da labari. Wata ran suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ga wani mutum ya zo musu, baƙo ne ba ɗan gari ba, don ba a san shi ba, amma kuma babu alama shi matafiyi ne. Kayan safari tas, babu datti, gashinsa yana sheƙi baƙi ƙirin, babu alamar kura ta halin tafiya, kuma babu alamar gajiya tare da shi cewa daga nesa yake, tunda zuwa wancan lokacin duk wanda ba dan gari ba in ya shigo gari za a ganshi zuru-zuru, saboda ya sha kura hanya da wahalar tafiya da yunwa da kishirwa da rana da sauransu, shi kuma aka ganshi fast tas kuma ba dan gari ba. To wannan abun ya ba su mamaki, ba haka suke tsammani ba. eh feskan ai sai wanda ya fito daga gida kuma ba gidansa a garin ba gidan ba ba shi da wata anguwa a garin kuma ba alamar cewa daga tafiya yake to ashe mala'ika jibril ne ya zauna wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dora yi masa tambayoyi daga yace ya muhammad daga nan ma suka ƙara tsarguwa cewa kai to wannan fa wani isheshe ne dan ba haka suke ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam me musulunci annabi alaihi salatu wasallam ya ga masa musulunci me imani ya ga masa me imani menene ihsani ya ga masa me ihsani yaushe kiyama za ta tashi yace a wannan kuma linzami yafi karfin bakin kaza yadda baka sani ba haka ni ma ban sani ba me alamomin ta yace to wannan kam sai ya ga masa wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama to a cikin wannan hadisin ne malam sai ya gutsuro lokacin da jibril ya tambayi sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil imani ba ni labari game da imani me imani kala sai annabi alaihi salatu wasallam yace an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafan da ya saukar wa rusulihi da manzannin da ya aiko wal yawmil akhir da ranar lahira da za ta zo wa tu'mina bil qadari kuma kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi ko mai dadi ko marar dadi ko ta alheri ko ta sharri kai imani da cewa hukuncin Allah ne ya hukunta ya rubuta kuma ya san da haka kuma haka ya ga dama shikenan ka sallama ka barwa Allah kayansa in alheri ne kai godiya a ƙara maka idan sharri ne kai hakuri a saka maka shikenan ba a rigima da Allah ba a jayayya da Allah saboda in ya hukunta abu haka ake ba a fasawa ko ba haka ba yau mun wayi garin Laraba duk duniya in tace bata yadda yau ai Laraba ba to sai dai sai ta kuka sai ta zanga zanga kuma suna zanga zanga za ai Larabar sai dai su shiga wata daban kuma ta Alhamis amma ba abin da za a fasa shi Allah ba a dakatar da shi abin da zai to in ya riga ya faru da kai kawai ka sallama ka ce kul qadrullah wa ma sha'a fa'al haka Allah yayi abinda duk Allah ya ga dama shike faruwa wannan yana cikin imani to shi yasa abubuwan nan guda shida sune imani amma idan an yi bayanin rukunai in an ce addini duk addini imani in an ce rukunai to shidan nan sune rukunan imani daya idan ya san matsala ga bawa to bai imani ba duka waɗannan a hankali daya bayan daya malam zai fito mana da su ɗaya bayan ɗaya ba buƙatar mu bi su ɗaya bayan ɗaya karatu zai kawo su imani da Allah imani da mala'ikun Allah da tattafan Allah manzannin Allah ranar lahira ƙaddara duk karatu zai zo ɗaya bayan ɗaya a kansu tambaya ta 42 ma daliluhuma min alkitabi jumlatan menene dalili na rukunan imani ko ma daliluha kenan zai zama ma daliluha menene dalilin rukunan imani min alkitabi jumlatan a cikin alqur'ani a dunkule alqur'ani ya zo da su irin yadda hadisi ya zo da su guda shidan nan malam yace amsa eh kwarai akwai qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الله تعالى يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم باشيني كدي أيكم قريبا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دون كنجو يفسكو كنكو كنا كلم وفودل راناكو مفادتا don kun juye fiskokinku kuna kallon gabar ko yamma ba shine kadai abin ba shine kadai biyayya wa Allah ba walakinnal birra ko ba shine biyayya wa Allah ba walakinnal birra sai dai cikakkiyar biyayya wa Allah man amana billahi ita ce biyayyar wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wal mala'ikati, yayi imani da mala'iku, wal kitabi, yayi imani da littattafan da Allah ya saukar kamar alqur'ani da at-taura da injila, wan nabiyina, yayi imani da annabawan da Allah ya aiko. Kun ga guda biyar kenan, imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da annabawa. Sai malam yace wa qauluhu ta'ala, ka hada da fadin Allah madaukaki, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, mu komai mun halicce shi ne da kaddara, komai mun halicce shi ne da kaddara. To wannan shine cikon na shida, kaddara kenan. Ga can biyar a waccan ayat cikin suratul baqara, ga guda daya a suratul qamar, in ka hada guda shida sune rukunan imani alqur'ani yazo da su. Yace wa sanadhkuru insha Allah dalila kullin ala infiradihi, mala yace kuma idan Allah ya yadda zamu ambaci dalilin kowannen su daya bayan daya. Shine dalila kullin ala infiradihi, dalilun kowanne ala infiradihi daya bayan daya. Tambaya ta gaba, ma ma'anal imanu billahi azza wa jalla, ma ma'anal imani billahi azza wa jalla, menene ma'anar imani da Allah madaukakin sarki? Tunda mun ji rukunan imani guda shida ne, na farkon su imani da Allah. To me ake nufi da imani da Allah? Aljawab, amsa ta ce huwa tasdiqul jazim, imani da Allah shine gaskatawa ta gaskiya, min samimil qalbi, tun daga kokon zuci, bi wujudi zatihi ta'ala, cewa akwai Allah. Gaskatawa har zuciyarka cewa akwai Allah, alladhi lam yusbaq bi ziddin, wanda ba a gabace shi da kishiyar samuwa ba, mana ba a taɓa yin wani lokaci da babu Allah ba. Ai, an yi lokacin da babu kai ko ba ka ba? Nan wani idan an ɗebe shekara goma baya nan, nan wani idan an ɗebe shekara ashirin baya nan, nan wani idan an ɗebe shekara talatin baya nan, wani an ɗebe arba'in baya nan, wani an ɗebe hamsin bana nan, wani an ɗebe sittin baya nan. An yi lokacin da babu kai baka nan, amma Allah ba a taɓa yin lokacin da baya nan ba. Don haka shi lam yusbaq bi ziddin, kishiyar samuwa ba ta taɓa rigayarsa ba. Me ya kishiyar samuwa? Babu. To babu ba ta taɓa rigayarsa ba. Walam yuqab bihi, kuma babu ba za ta riske shi ba. Ba lokacin da za a yi nan gaba a ce ba Allah, mu kuma ba. Akwai lokacin da za a ce babu mu, ko ba haka ba? Ina Buhari, ina ƴar Adua, ina mai martaba sarkin Katagum na da, ina mai martaba sarkin Kano na da, ina gwamnan Bauchi Abu Ali, ina kaza, ina kaza, ina kaza, ina makocinka, ina wane, ina matar wane da ta rasu, ina ɗan wane da ya rasu. Da an yi shi, amma yanzu babu shi, ya tafi. Kuma shi kenan, ya wuce har abada, duniya kan ta kare masa. To don haka komai za a yi lokacin da babu shi. Gida ma yakan rushe, abin hawa yakan kare, takalmi yakan kare, tufafi yakan kare, duk abin da ba Allah ba yana karewa. Don haka shi Allah lam yuqab bihi, rashi baya biyo bayansa, babu san da za a ce ba Allah. Wa huwa al-awwalu, Allah shi ne na farko. Falaisa qablahu shay'un, kafinsa babu wani abu. Wal akhiru, kuma Allah shine na ƙarshe. Falaisa ba'dahu shay'un, babu wani abu a bayan Allah, saboda bai da ƙarshe, balle a gabayansa. Wal zahiru, Allah shine madaukaki sama da kowa. Falaisa fawqahu shay'un, babu wani abu sama da Allah. Wal batilu, sannan Allah shine makusanci da kowa. Falaisa dunahu shay'un, kafin Allah ba wani abu a kusa da kai. Tufafin jikinka ma bai kai Allah kusaci da kai ba, saboda yanda ya san komai tattare da kai, ba abin da kuma yake kwace masa game da kai. hayyun qayyumun, Allah rayayye ne, hayyun qayyumun kuma tsayayye ne, saboda baya gyangyadi balle bacci, baya gafala, baya mantuwa, baya ba abin da yake kubuce masa, don haka rayayye ne tsayayye. Ahadun, Allah shi kadai ne, babu wani, ba su bi bane, shi kadai ne. Samadun, sannan Allah baya neman komai a wurin kowa, shine Samad, shine wanda baya bukatar komai, kuma komai yana bukatar sa, dole sai da Allah, amma shi Allah ba sai da kai ba, shi yasa wani ya zo wani ya tafi, saboda Allah baya bukatar kowa, balle a ce wani in ya tafi Allah zai samu matsala, amma kai kana bukatar Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah bai haifa ba, ba yi da ɗa, walam yulad ko ba a haife shi ba, ba shi da uwa, ba shi da uba. Walam ya kullahu kufuwan ahad, kuma ba shi da sa'a, aboki irinsa, ahad ko mawaye ko ɗaya, babu. Wa tauhiduhu, daga cikin imani da shi akwai kadaita shi, bi ilahiyatihi, a bautarsa, wa rububiyatihi, da ayyukansa, wa asma'ihi wa sifatihi, da kuma sunayensa da siffofinsa, wanda karatu zai biyo ta kansu ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala. Kuma lokaci ya ƙare mana, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arzikin tauhidi, Ubangiji Allah ya tsaida kafafunmu akan ingantaccen addini, ya raya mu kan lafiyayyen imani, ya kashe mu akan cikakkensa. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.